بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شاترة وقت رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جهودا تريهدو تأربعين دبقري وانا يأيدي ديدا تقن زوات ماش شكرا تجيبو بيو تأشرين دشدة ميلادية منا تجن تفسيري نسورة الأنبياء يو دام تاشي آية أربعين دبيان قل إنما هو نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون.
تو كابنا أقوي تنبايا ونبكى الأول زام أمسى شيو تنبايا شيني السلام عليكم مالا ونن مطمئن ya ce a halin da muke ciki a yanzu an fi bukatuwa zuwa ga littafan furu'a fiye da yanda ake bukatuwa zuwa ga Qur'ani da hadisi, saboda malaman fiqhu sun gama komai. A cewarsa, a bar karantar da yara littafan hadisi domin yana kawo jayayya. To wannan shine tambayar da dan uwa ya rubuto, kuma saboda muhimmancin tambayan sai na ga ya kamata a ware lokaci sosai a yi bayani. Wato zance na gaskiya a cikin aqidun Ahlus Sunna wal Jama'a ba a fifita rubutun wani malami ko fatawan wani malami akan hadisai ingantattu. In ka ga mutum yana fifita rubutun wani malami ko fatawan wani malami akan hadisi ingantacce, to gaskiya wannan mutumin yayi nisa wajen mata cewa an fi buƙatar littafan furu'a fiye da yanda ake buƙatuwa zuwa ga Qur'ani da hadisi. Wannan ba gaskiya bane. An gane wannan ko? Ku duba wannan maganar fa. An fi buƙatuwa zuwa ga littafan furu'a fiye da yanda ake buƙatuwa zuwa ga littafan zuwa ga Qur'ani da hadisi. Saboda wai a cewansu shi furu'a kamar malamin ya gama komai ne kawai, an dafa maka abinci, an sa maka miya, an sa maka komai da komai da gishiri da komai, kawai ana jira ne ka fara ci. Amma shi Qur'ani da hadisi a cewa mai magana ba haka bane shi. Saboda haka idan ka ga littafin fiqhu kawai ka ɗauka ne ka fara karantawa, amma in ka ga littafin hadisi, shi littafin hadisi baya ma halatta mutum ya ɗauki hadisi ya kama fassarawa. In ji mai magana, ina ba san gani. Masu wannan ra'ayi suna ganin cewa ma idan mutum ya karanta Sahihul Bukhari ko Sahihul Muslim, idan ya ga Bukhari ya yi ijtihadi a cikinsa, idan ya ga Bukhari ya fitar da wani hadisi, ya fitar da fiqhu a cikin hadisin, wai ba a fitar da fiqhu a cikin hadisi. Shi hadisi kawai yana ba da labari, shi Qur'ani kawai tafsiri yake yi. shi Qur'ani kawai bai tafsiri kawai yake suraka kada ka saurari wai malami yana tafsiri ya baka fatawa kada ka saurari malami yana karanta hadisi ya baka fatawa wai ana samun fatawa ne a littattafan bidiyo idan kaga mutum na karanta Bukhari kada ka tambaye shi fatawa na haram da halal idan kaga mutum na tafsiri kada ka tambaye shi fatawa wai sai dai yana karanta awaidi ko ashmawi ko ahlari ko iziya ko to anan ne zaka tambaye shi fatawa ina ba san gano wannan to wannan fa shine abinda Bahaushe ke cewa an sakire shi an kama me ganye an sakire shi an kama ganye shine ina ganin kafin a wallafa littattafan fiqh malamai suna bada fatawa ne da Qur'ani da hadisi kai tsaye in kana sauraron karatuttuka na Imam Malik Imam Ghalib Hijra idan Imam Malik yana karantarwa in an tambaye shi fatawa zaka yana bada fatawa ya dauko Al-Qur'ani ya dauko hadisi ya yi istinbati daga cikin sa duk mutumin da yake so ya hana ka karanta Al-Qur'ani kai istinbati ko ka karanta hadisi to wannan mutum yana so ya raba ka da addini ne gaba daya an gano wannan ko saboda Allah subhanahu wataala ya nuna mana a cikin Al-Qur'ani cewa ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah wa qulul amri minkum jama'a buta umurni daga cikin ku sai ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul idan kuna jayayya a cikin wani abu in kuna jayayya a cikin wani abu wannan ya ce sadaki rubu dinar ne wannan ya ce sadaki ba rubu dinar bane yaya za a yi a raba gajama shi ne a koma zuwa ga kawai a koma zuwa ga ahalari a koma zuwa ga muktasar a koma mudawwara to Allah ta'ala ne yake fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila mudawwara fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila muktasar al-qalil in kuna jayayya kan wani abu kuma yadda jayayya zuwa mudawwara haka Allah yake in kuna jayayya kan wani abu kuma yadda shi zuwa ga ashmawi ko zuwa ga muktasar haka ne to ya hukuncin mutumin da yake in kuna jayayya kan wani abu ku yi watsi da littattafan hadisi ku yi watsi da littattafan tafsiri kawai a koma zuwa ga abin da aka rubuta na furu'a saboda malaman furu'a sun gama komai shin malaman furu'a sun gama komai yanzu malamin furu'a idan yayi rubutu in yayi rubutu zai yi ne akan wata mazhaba kuma lalle ne fata wanda ya bayar na wannan mazhaba lalle ne ya zama gaskiya lalle ne ya zama daidai zai yi wa yayi misali ya ce farillan alwala guda kaza ne sai wani malami ya kawo ba haka bane akwai ƙari ko to kaga shi kenan dan kayi rubutu akan furu'a ba ya nuna abin da ke cikin littafin to wanda ne ya zama daidai ba wannan rubutu da kai a cikin furu'a ana samun kurakurai da yawa a cikin sa saboda haka Allah ta'ala ya ce mana idan mun samu jayayya wannan yace sadaki rubu dinar ne wannan yace sadaki ba rubu dinar bane duk abinda mutum ya bayar a matsayin sadaki idan bangarori guda biyu sun yarda shikenan to yanzu in muna so mu gano wa yake da gaskiya ta yaya zamu yi mu gano sai Allah ya ce farudduhu ila Allahi war rasul ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga Allah bai ce in kuna jayayya a koma zuwa ga littattafan bidiyo ba littattafan da in jayayya yayi jayayya hanyar raba gargama a mayar da shi zuwa ga Qur'ani da hadisi an gani amma fa in kaga mutum ya mayar zuwa ga Qur'ani da hadisi sai Allah ya ce in kun kasance kun yi imani da Allah ne da rana ta ƙarshe amma in mutum bai yi imani da rana da Allah da rana ta ƙarshe ba zai yi watsi da Qur'ani zai yi watsi da hadisi an gane ya kama kama kame su haka a ƙa'idar musulunci baya halarta a sakire shi a kama ganye idan mutum ya sakire shi ya kama ganye me zai faru gare shi zai fado duk mutumin da yayi watsi da littafan hadisi yayi watsi da littafan tafsiri da littafan hadisi yace zai kama littafan furu'a ne kawai to wannan mutumin kaman wanda ya saki reshe ne ya kama ganye sakamakon shi zai fado ina ba san gano wannan saboda haka ba karamin kuskure bane wannan da awadin na cewa a ajiye tafsiri dan wani ma cewa yayi wani cewa yayi kawai in kaga malami yana tafsiri irin kananan yaran nan da ke tafsiri ko kananan yaran nan da ke karanta hadisi kawai kyale su ba a sauraron fatawan su ba a sauraron fatawan su ana sauraron fatawa ne na malamin fiqhu to shi malamin fiqhu ya shekarun shi yace dan abin da zai baka mamaki za ka ga wani ka ba shekara 30 shi idan ya zama to yana karantar da fiqhu ne to kai din nan da kake karantar da dan addini sai ce ya ma jibeta kullun zaka suna maganan cewa in salafiya kananan yara ne akwai wani bawan Allah ya dawo daga Misra wallahi na ba shi shekara 15 amma sai yana cewa wai zaka ga cewa wasu wai kana kawo musu littattafan fiqhu su sai su rinka kawo littattafan hadisi dama wannan shine halin kananan yara na san lokacin da aka haife shi ba na ba san gani yanzu wane ne zai kalle ni ya ce min yaro to yanzu idan nayi aiki da Qur'ani da hadisi za a ce yara kanana ne suke aiki da Qur'ani da hadisi kullum haka suke cewa yanzu yaro dan shekara 15 in ya dauki littafin kawai yana karantawa to tsoho ne shi sai ga yana cewa to yanzu ga karatu dai mun karanta a cikin kawai to yanzu sai ga kananan yara suna kawo sayyid bukhari mutumin da har ya samu ya sauke sayyid bukhari ya fi karfin karamin yaro an gano wannan ko to kaga irin wannan magana cewa a daina dogaro da littattafan tafsiri wai littattafan tafsiri wai fassara ne kawai ba wai ana fitar da fiqhu bane haka nan hadisi ya manta malamai sun wallafa littattafai akan tafsiri kawai sun ciro duk fiqhun da ke cikin Qur'ani sun ciro shi an gane akwai tafsiru ayatul ahkam tafsiri na ayoyin da suke nuni akan hukunce-hukunce wato ayoyin Qur'ani da ke nuni akan fiqhu an wallafa tafsiri musamman akan su ina ba san gani yanzu tafsirin Imam Al-Qurtubi ahkamul Qur'an na Imam Al-Qurtubi tafsiri ne kuma yana fitar da fiqhu daga cikin Al-Qur'ani da hadisi yanzu waye sai ya ce kada ai aiki da littafin tafsiri na Imam Al-Qurtubi littafin tafsiri na Imam Al-Qurtubi tafsiri ne na Al-Qur'ani sa'annan kuma yana karantar da lugha sa'annan yana karantar da ainihin abin da ya shafi fatawa na fiqhu zaka Imam Al-Qurtubi a ciki zai fitar da fiqhun da ke cikin Al-Qur'ani sannan ga ahkamul Qur'an na Ibn al-Arabi Ibn al-Arabi shi ma ya fitar da fiqhun da ke cikin Qur'ani zai karanta aya in ya karanta aya sai fitar da fiqhun da ke cikin sa an gane wannan ko to sannan bayan haka ga ahkamul Qur'an na Jassas ina ganin malamai sun rubuta littattafan ahkamul Qur'an fiye da 10 suna nan suna yawo a hannun ɗaliban ilimi to kaga idan za mu yi watsi da Qur'ani sannan mu yi watsi da hadisi shi ma mu ce wai kada a ciro hukunce-hukunce daga cikin hadisi Imam Bukhari yana karanta hadisi ya fitar da fiqhunta yanzu ka isa ka ce Imam Bukhari bai san fiqhu ba Allah ya ji ban malamin hukumi aka tambaye shi menene mazhaban Imam Bukhari yace Imam Bukhari yana bin mazhaban hadisi ne kenan malamin hukumi ya san Imam Bukhari babban malamin hadisi ne ko babban malamin fiqhu ne yana yin istinbadi a cikin sahih Bukhari ya fitar da fiqhun da ke cikin hadisi ina ba ta gane wannan to saboda haka idan an fahimci magana na da kyau ce wanda wani yake yi wai a daina karanta littattafan Qur'an tafsiri a daina bata lokaci akan karatun hadisi kawai a karantar da kananan yara littafin fiqhu kawai domin wai littafin hadisi yana kawo jayayya. Shin da gaske ne karatun littafin hadisi yana kawo jayayya? Shin mutumin da yake karanta littafin hadisi shin yana samun nutsuwa ne sosai ko yana rikicewa? Allah ta'ala sai alqur'ani ce mana yayi falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabul alim. Wa'annan da suke saba ma umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masu saba ma hadisi, su yi takatsantsan kada fitina ta same su ko kuma kada azaba mai radadi ya same su. Ashe duk mutumin da yake watsi da hadisi ana jiye mai tsoron fadawa cikin fitina, ana jiye mai tsoron fadawa cikin azaba mai radadi. Amma ji wannan ko? Ashe karatun hadisi kike kawo nutsuwa. Yaya za a yi a ce karatun maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon ya kawo nutsuwa sai ya kawo jayayya? Idan har karatun maganan manzon Allah zai kawo jayayya, to wani karatu ne zai kawo nutsuwa? Ra'ayin wani malami? Allah fa cewa ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasul idza ja'akum lima yuhyiku. Ya kowa da kuka imani, ku amsa kiran Allah, ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku. Shi wato alqur'ani yana kiran mutane ne zuwa ga abin da zai rayar da ku. Hadisin manzon Allah yana kiran mutane ne zuwa ga abin da zai yi ne zai rayar da su. In kaga mutum yana kokari ya kore ka zuwa ga daga hadisi, ya sanya ka zuwa ga bin wani ra'ayi, to wannan mutumin yana so ya fitar da kai ne. Na basan gani, babu wanda ya hana ka karanta littattafan bidiyo. Karatun littattafan bidiyo yana da kyau sosai, domin za ka fa'idantu da fatawan manyan malamai fuqaha. Amma kuma idan jayayya ya yi jayayya tsakanin malaman bidiyo, da me ake raba gardama? Ku fahimci wannan ko? Yauwa, akwai fuqaha na hanafiya, akwai fuqaha na malikiya, akwai fuqaha na shafi'iyya, akwai fuqaha na hanbaliya, akwai fuqaha na zahiriya. Duk wa'annan gaba ɗaya malaman fiqhu ne, ba wai mazhaban malikiya bane kaɗai fiqhu ba. In ka je wani gari ma ba a ma san malikiya ba, wata mazhaba ce daban, kuma dukansu gaba ɗaya sunansu malaman fiqhu. To kuma malaman fiqhu nan da ake magana ba wai mazhaba guda ɗaya bane kaɗai fiqhu. Saboda haka idan ka ce, in ka ce misali a koma zuwa ga karatun littattafan bidiyo, sai na ɗauki littattafan hannafiya ina karantawa, me za ka ce? Za ka ce na kawo jayayya? Saboda fatawan Abu Hanifa ya bambanta sosai daga fatawan Malik. Fatawan Malik ya bambanta sosai daga fatawan Shafi'i. Fatawan Shafi'i ya bambanta sosai daga fatawan Abu Hanifa. Yanzu a fatawan imamu na Malik nawa ne ƙarancin sadaki? Ƙarancin sadaki a mazhaban Imam Malik shi ne rubu dinar. To yanzu dubu dinar ya kai nawa yanzu? 245,000 ko? To wannan shi ne rubu dinar, wannan shi ne mazhaban Malik. To mazhaban Imam Ahmad bin Hanbal sadaki ba shi da iyaka, sadaki ba shi da iyaka a ƙasa, haka nan ba shi da iyaka a sama. Duk abinda mutum ya bayar a matsayin sadaki ya zamanto da yarinyar da wani ya jinyata shi kenan. Da yanzu mutum zai ɗauko 50,000 ya bayar a matsayin sadaki, sai ya zamanto yarinya ta yarda iyayen da sun yarda sadaki ya yi. Wannan shi ne mazhaban Ahmad bin Hanbal. Suna fatan gane wannan? To yanzu kaga malaman fiqhu ne guda biyu sun samu saɓani. Yanzu idan na yi aiki da maganar Abu Hanifa, za ka ce na saɓa wa malaman fiqhu? An gane wannan ko? Wani zai ce idan kai aure baka, in za ka yi aure ba kawo ainihin rubu dinar ba, aure bai yi ba. To a ina ya samo wannan? To yanzu in an yi wannan magana ga fatawan imamu na Malik, ga fatawan Abu Hanifa, yanzu idan ana ta jayayya, shin za a tsaya ne a yi ta jayayya ko za a raba gardama? To yanzu ya za mu yi mu raba gardama yanzu? Sai Allah ya ce to fa in tanaza'tu fi shay'in, idan kuna jayayya, wannan ya ce rubu dinar, wannan ya ce ba sai ya kai rubu dinar ba, farudduhu ila Allahi war rasul, ku mayar da shi zuwa ga Qur'ani da hadisi an gano wannan ko idan ana mairuwa qur'ani da hadisi sai ga Allah ya raba gargama inda kai da hadisin za a kawo ma hadisin da ya nuna cewa sadaki ba shi da iyaka kasa ko sama yanzu ya rage naka kai imani da hadisi ko kace hadisi bola ne ina fatan gano wannan to wani sam baya so a giddo mai da hadisi in an kawo hadisi yanda ka san an soka mai doka to irin wayannan su ne yake cewa su yi takatsantsan kada fitina ta same su duk mutumin da yake watsi da hadisin manzon Allah kuma yana kiran kanshi musulmi to ana ce mai tsoron fadawa cikin fitina ina fatan gano wannan malaman fiqh suna da bambanci a wajen fatawansu kala-kala misali yanzu kamar yadda nace akwai sabani wajen sadaki sannan akwai sabani wajen cin naman doki cin naman doki ya halatta ko bai halatta ba malaman fiqh sun yi sabani akan shi to ya zamu yi mu raba gaddama zamu raba gaddama ne a koma zuwa ga ahli ko kuma amma yadda shi zuwa ga hadisi to idan an ce a daina karatun hadisi ba saboda hadisi yana kawo rikici hadisi yana kaza yana kaza misali to anan wajen ya za a yi a raba gardama shi dai Allah ya gaya mana in muna jayayya ga hanyar raba gardama shin sallama a cikin sallah farilla ne ko ba farilla ba ne sallama a cikin sallah farilla ne yin sallama a cikin sallah ko ba farilla ba ne to ko kun san akwai mazhaban da ke ganin in mutum ya gama tahiyya yayi salatin annabi ya gama azkar zai iya tafiyarsa akwai mazhaba Abu Hanifa yin sallama ba dole bane kawai mutum ya gama tahiyya yayi salatin annabi yayi azkar zai iya tafiyarsa amma in yayi sallama mustahabi ne shi wannan fatawa malaman fiqh ne fatawa ne nawa na malaman fiqh misali wani wajen mai za mu ce to yanzu in muna jayayya tsakanin masu cewa sallama dole ne da masu cewa ba dole ba ya za a yi a raba farudduhu ila Allahi wa rasul kaga ashe dole ne a karanta alqur'ani dole ne a karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko cin zaman istiraha sunna ne ko bid'a ya halatta ko bai halatta ba to yanzu idan wannan yace mazhaban Malik yace ka ayi istiraha sai mazhaban Imam Shafi'i yace ayi istiraha dukansu ba malamin fiqh bane mazhaban Malik mazhaba ne na fiqh mazhaban Shafi'i mazhaban Abu Hanifa mazhaban Ahmad dukan wayannan gaba ɗaya littafai ne na furu'a kuma an ce littafan furu'a babu jayayya ciki yanzu ya akwai sabani ko babu akwai sabani tsakanin mazhabobin sannan ma a cikin gida mazhaban cikin gida na malikiya za ga wani lokaci matsala ɗaya sai a yi magana shida ko bakwai sabani malam wane a cikin malikiya ya ce kaza malam wane ya ce kaza kuma duk mazhaban malikiya sai ga matsala ɗaya akwai fatawa wajen shida ko bakwai ballantana kuma a ce in an fita daga cikin mazhaba malaman fiqh ne yauwa to saboda haka zaman istiraha an gane sunna ne ko kuma makruhi ne shi to yanzu yaya za a yi a raba gargama wannan daga cikin malamin fiqh ya ce kaza wannan ya ce kaza kaga Allah ya riga ya ba mu ma'auni fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul idan kuna jayayya game da wata matsala kada kowa ya kawo san ranki hanyar raba gargama shine farudduhu ila Allahi war rasul ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa yanzu yaya hukuncin karatun Fatiha a cikin sallah jama'a karatun Fatiha farilla ne ko to ko kun san akwai mazhaban da ke cewa karatun Fatiha ba dole bane idan mutum yayi kafarar harama kawai zai iya cewa zai iya karanta qul huwallahu kawai daga kafarar harama sai ya tsallake Fatiha ya karanta qul huwallahu yayi ruku'u zaka bi shi sallah to a mazhaban Abu Hanifa karatun Fatiha ba dole bane kuma in ana maganar malaman fiqh aka cire Abu Hanifa fiqh ya kare dan Abu Hanifa shine farkon malamin fiqh a duniya shine farkon malamin fiqh kafin Imam Malik kuma ya girbi Imam Malik da shekara 10 to kaga karatun Fatiha a wajen ɗan annabiya ba dole bane suna dogara da doren nassar alqur'ani fa qara'u ma tayassara min alqur'an shin anan wajen malamin fiqhu ya dogara ne da ra'ayi ko da qur'ani ya kawo shin ana amfani da qur'ani a cikin fiqhu kaza shin ya kawo ayan qur'ani ya ce Allah ya ce ku karanta abin da yake waka daga cikin alqur'ani sai kawo wannan aya din shin wannan ma'anar ta kenan in ana jayayya cikin irin wannan jayayya yayi kamata a raba gangama a mayar da shi zuwa ga qur'ani da hadisi manzon Allah da Allah ya aiko dan ya karantar da mu yaya ya fassara yaya ya mana bayani sai manzon Allah ya raba mana gargama ina ba zan gani to annabi ya ce shi da kansa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai karanta ainihin fatiha ba la'allakum taqra'una khalfa imamikum kace na'am yace la taqalu illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha yace wataƙila kuna karatu bayan limamu ku go yace muna yi ya rasulullah yace kada ku aikata sai da fatiha domin babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to kaga mazhabin Abu Hanifa dake cewa za a iya yin sallah ba fatiha shin anan wajen ba malaman fiqhu bane shin fatawan su yayi daidai ba daidai bane fatawan da yayi daidai shine fatawan Imam Malik ina ba san gane wannan to sannan wajen akwai sabani wajen malaman fiqhu dangane da shafan kai akwai masu ganin shafan kai a shafa daga farko a kai karshe sannan a dawo akwai masu gani daga cikin malaman fiqhu farko ko mutum zai iya shafan silalan gashi ko ya shafi rubu'i na gashi ya kasa gashi kashi hudu ya shafi kashi ɗaya cikin hudu na gashi kawai ya taɓa ruwa kawai ya shafa ya yi kuma duk wa'annan gaba ɗaya malaman fiqhu ne sun yi saɓani ne wajen fassarar alqur'ani wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn mai ma'anan wamsahu bi ru'usikum shin wannan ba'un din ba'un ne tabhidiyya ne shi ko ba'un ne lil-irsak ba'un ne wanda yake nuna mana a shafi wamsahu bi ba'di ru'usikum wannan ba'un ya zama tabhidiyya yana nufin ku shafi sashen gashin ku ko ko ba'un ne na irsaki wanda ke nuna talika hannunka daga farko har ƙarshe kaga Imamu Shafi'i da Imamu Abu Hanifa sun ce wannan ba'un din tabhidiyya ne yanzu ana jayayya ne kan lugari ina ba san gani kaci kowanne ya kawo aya aya aka kawo amma kowa yana kokarin ya kawo fahimtarsa ashe malamin fiqhu ba zai yiwu ya gina wani abu na fiqhu ba tare da qur'ani ba ba zai yiwu ya gina wani abu na fiqhu ba tare da hadisi ba ba zai yiwu ya gina wani abu na fiqhu ba tare da lugha ba in ka ji an ce kayi watsi da qur'ani da hadisi kamar an ce kayi watsi da fiqhu ne domin qur'ani da hadisi shine usul fiqhu shine furu'a shi zaga malaman mu na zaure suna kira fiqhu furu'a bi ma'ana reshe shi kuma qur'ani da hadisi shine asali zaka ji an ce ni ma ina karatun furu'a mai ma'ana ina karatun furu'a ina karatun fiqhu kaga nan wajen an nuna maka fiqhu shine asali ko fiqhu shine reshe to ya za a yi a ce mutum ya saki reshe ya kama ganye to kaga zaman istiraha an yi sabani a kai karatun fatiha sanya hannu a kirji shin sanya hannu a kirji a matsayinsa hatta ma a cikin mazhabin malikiyya an yi sabani sosai an yi rubuce-rubuce wasu daga cikin malikawa mafi yawa suna ganin sanya hannu a cikin kirji shine sunna sakin hannu bai halatta ba sannan wasu malamai daga cikin malikiyya su kuma suna ganin sakin hannu ne ya halatta to yanzu in za a raba gadama ya ra'ayi tunda kowa yana da ra'ayin shi da yake dogaro da shi kowa yana da ra'ayin shi da yake dogaro da shi misali ya za a raba gadama shin za a raba gadama da kane ko za a koma zuwa ga asali menene asali asali shine a koma zuwa ga Allah da manzo da sauransu ina ba san gani zaka ga wani yana sallah sai ya saki hannu bai hujjarsa ai dole sai ka bai ka hujja kuma hujjar nan qur'ani nan dai da hadisi nan sai ka koma zuwa gare shi fiqhu ya kafa qur'ani da hadisi shine dai littattafan da malaman fiqhu ke kafa hujja da su in za su gina fiqhu ina ba san gane wannan sannan a abin nan sallah sabanin niyya shin mai nafila yana iya limanci ga masu farilla ko ba za a iya ba shi ma wannan malaman fiqh sun yi sabani dan an ce karatun hadisi ne ke kawo sabani kuma ka kace ba to malaman fiqh sun yi sabani wasu malamai sun ce ya halatta ayi sallah sabanin niyya wato mai nafila yayi limanci ga masu farilla wani ya ce bai halatta ba kuma kowanne littattafan fiqh ne kowa yana kawo hujjarsa idan jayayya yayi jayayya ina za a koma sannan yin isti'aza in zan fara sallah zan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ko ba zan ce ba in zan fara sallah in dai kabbara harama zan yi isti'aza zan yi basmala amma mazhabin malikiya mu koma mazhabin ma cikin gida mu koma zuwa ga ashmawi mai ashmawi me ya faɗa game da yin basmala da isti'aza akwai mutane akwai mangalu da yawa wajen magana biyar ba babu sabani ba jayayya kenan to kaga a cikin ashmawi an yi magana wajen biyar akwai inda aka ce isti'aza da basmala wato sun halatta ne a nafila ba su halatta a farilla ba kawai a sallar farilla kada ka yi akwai inda aka ce mustahabi ne ka yi a cikin farilla a cikin farilla mustahabi ne in kai akwai lada akwai wanda inda yace ya halatta cewa halal ne ba lada ba zunubi idan kai a cikin farilla akwai wanda yace wajibi ma kamar Ibn Maslama daga cikin malikiya yace wajibi dole ne in zaka fara sallah in kai kabar harama sai kai isti'aza da basmala kuma duk wannan gaba ɗaya cikin mazhaban ne malikiya yanzu akwai sabani ko babu akwai matsala a mazhabin malikiya za a yi sabani biyar da bakwai ko takwas ma matsala guda ɗaya a yi sabani yanzu idan mutum ya mutu matacce mai tsarki ne ko najasa wanda ya ɗan karanci iziya in ya zama nan ya tsaya zai ce ma duk mutumin da ya mutu ya zama najasa baya halatta a shigar da shi masallaci a mai sallah in an shigar da shi masallaci an shigar da najasa saboda mai iziya ya ce an gane ko duk wani matacce najasa ne shi na ba san gane to amma mai babu salifa ya ce abin da ya gurin jaye shi ne idan mutum ya mutu ko da kafiri ne mai tsarki ne shi kuma wannan ban mazhaban malikiya ne ba waje ba wa arjahul aqwal bi dhahara fi maitatil adamiyya hatta al kafara yace maganar da ya gurin jaye shi ne akwai tsarki ga mataccen dan adam har kafiri har kafiri mai tsarki ne shi shin mali mai tsarki ne ko najasa malaman fiqh sun yi sabani akan shi an gane wannan ko wasu malaman fiqh sun ce mani mai tsarki ne wasu malaman fiqh sun ce mani najasa ne shi ina ba san gane hatta a cikin mazhaban malikiya an yi sabani akan shi to irin wa'annan cewa a daina karatun littattafan hadisi kamar ana so ne a raba ka daga sunna domin mutum bai zama ahlus sunna dama an san ahlus sunna ne da ne alqur'ani da hadisi to sai kuma ya zama to yanzu ana sa wa mutane kyaman alqur'ani da hadisi to yanzu da kai da sauran yan bid'a menene bambancin ku in ya zama to kawai littafan furu'a za a rika karantawa akwai wani babban shehi mai kyaman hadisan manzon Allah mai cewa a zubar da Bukhari da Muslim a cikin shara a kundin shara mai kira su bola ya kai ziyara wani makarantar Islamiyya ta shi shawarar da yake bayarwa tunda yaran da kanana ne ba su yi karfi ba a fara karantar da su littattafan fiqh da tauhidi sannan daga baya sai a fara karantar da su wasu littattafan wai shawarar da yake bayarwa kenan a cire a makarantar Islamiyya a cire littattafan hadisi saboda littattafan hadisi na kawo jayayya in ji shi an gane wannan ko shi kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah in sun kira ku zuwa ga abin da zai ne inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu kawai abin da ya kasance maganar mu'minai idan an kira su zuwa ga Allah da manzo dan su yi hukunci tsakanin su sai mai mun ji ko mun yi biyayya in an kira su zuwa ga qala Allahu qala rasuluhu cewa suke sami'na wa ata'na na ba san gane wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu ulay bai dace ga mu'mini namiji ko mu'mina mace ba idan Allah yayi hukunci idan alqur'ani yayi hukunci kenan ko kuma manzon Allah yayi hukunci a ce wai suna da zabi a cikin al'amarin in an ce qala Allahu qala rasuluhu shikara da wani zabi to yanzu wani sabon addinin da yazo ana kokarin a sa mutane da karfin iya sai mutane an raba su da hadisin manzon Allah kuma wannan duk mutumin da ya inkari kuma ta ce me yasa zaka inkari ko masu wannan ra'ayi suna fitowa fili su zabi kowane malami amma kai in kai magana sai kai laifi shi wanda da yayi shiru mana shi ya zama shi ya zama fitina shi kuma wancan wanda yake kukan hadisin kullum baya shiru in yayi karatu sai ya lankwasa ya soke hadisi ko ya kira wani malami daga cikin malaman sunna ya ce bai san fiqhu ba an gane wannan ko kuma shi din da yake wannan magana ba su taba ganin an zauna an karantar da wani littafi fiqhu yanda ya kamata ba wanda za a tabbatar da ma ya san wani abu na fiqhu ma misali ina fatan gane wannan to saboda haka bin qur'ani da hadisi shine mafita ga al'umma duk mutumin da yace kai watsi da qur'ani da hadisi kamar ya ce dai ka zama to kafiri zindiki ya ce ka zama kafiri ne zindiki Allah ta'ala su taimake mu wa alaikum assalam su ma magana yin zambibi a cikin sallah akwai sabanin malaman fiqh wasu malaman fiqh suna ganin idan liman ya riga ya idar da sallama sallah to kada a ƙara yin zambi a nan wajen in mutum zai yi zambi ya tafi gida ya yi zambi ko kuma in zai yi zambi ya koma gefe ba cikin masallaci ba ya koma gefe ba daidai inda liman ya yi limanci ba ina fatan gane wannan akwai wannan sabani tsakanin malamai kuma sabanin yana nan tsakanin wannan a'immatul arba'a din nan kuma mazhaban malikiya suna daga cikin wanda suka yi zabi ma a daina yin zambi kuma su suna ga wannan fahimta Allah shi ke mu to Allah ta'ala ya ce mana qul inna ma unzirukum bil wahyi kace lalle ina muku gargadi da wahayi annabin zai yi gargadi da me zai yi da wahayi menene wahayi alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yasma'u summu du'a'a idza ma yunzarun wato kurma baya jin kira in har ana musu gargadi shi mutumin da yake kurma musamman kurma bebe baya jin kira idan ana musu gargadi nan wane ne aka yi kinaya da kurma da bebe kafiri an gane kafiri wanda ya riga ya bace hanya wato ko da ka kawo mai duk wani hujja na duniyar nan ba zai saurare ka ba an gane wannan ko yau sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minuna biha zan juyar da ayoyina daga waɗannan wanda suke girman kai a doron ƙasa ba tare da wani haƙƙi ba ko da ka kawo musu kowane irin aya kowane irin mu'jiza ba za su yi imani da shi ba wa in yaraw sabilal rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila idan sun ga hanya na shari'a ba su rike shi a matsayin hanya idan kuma sun ga hanyar bata fa sai su rike shi hanya akwai mutanen da kullun rara gefe suke yi akan menene akan addini to duk inda gaskiya yake ba su san gaskiya an gane shi ahlus sunna yana neman ina gaskiya yake ya amsa shi kuma dan biri a kullun rara gefe yake yi shine Allah yake cewa annabi ya gaya makafiran duniya gaba daya inna ma unzirukum bil wahyi kawai ina muku gargadi ne da wahayi ba na muku gargadi da san raina kenan sakon da manzon Allah ya zo da shi daga wajen Allah ne kai tsaye wannan kaman ya ce ne wa ma yanziqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha manzon Allah baya furta wani abu na san ran shi ba wani abu bane face wahayin da aka yi masa babu wani abin da manzon Allah zai faɗa ta kusa ko ta nesa game da san ranshi. Duk abin da kaga manzon Allah ya faɗa, kawai ka miƙa wuya zuwa gare shi. Sai Allah yake wa in tudi'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin. Idan har kun yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kun samu shiriya, za ku samu shiriya kai tsaye, kuna da garanti in kun yi biyayya ga annabi cewa kun samu shiriya. Kuma shi manzo ba shi da wani abu illa al-balagul mubin, face isar da sako kuma a bayyane. Shi manzo Allah baya kawo wani abu na san ranshi, kawai isar da sako ne, abinda Allah ya umurce shi ne zai isa ma al'umma. Amma duk da wannan abinda manzo Allah yake yi, wala yasma'u summu du'a, kurma baya jin kira, saboda ya riga ya yi nisa da bata. Idza ma yunzarun, idan an musu gargaɗi. Saboda duk abin da za mu aikata da sunan addini a wajen aqidar mu, a wajen ibadar mu, a wajen mu'amalar mu, ya kamata ya zama da ne da wahayi. An gane? Ashe kenan a ce wai mu gudanar da wani abu na addini ba tare da wahayi ba, to ana so ne a raba mu da musulunci da baki daya. An gane? Duk mutumin da zai ringa yin addini ya rabu da Qur'ani, ya rabu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar ya zama to cikakken kafiri. Yanzu mutumin da yake ya yarda da Qur'ani zalla banda hadisi, musulmi ne shi? Da zai kwana sallah, ya kwana azumi, ya kwana kaza, wannan ya zama to cikakken arni. Dalili, saboda alƙur'anin da ya karanta ya nuna mai dole ne ya yi biyayya ga hadisi. An gane wannan ko? In dai ya ce ya yarda da Qur'ani, alƙur'anin da yake dole ne a yarda da hadisi. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ها وانما ما تابع ما امرن النبي في hankali kada fitina ya same su fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul idan kuna jayayya a cikin wani abu ku mayar da jayayyan zuwa ga Allah da manzo in an ce a mayar zuwa ga Allah yaya ake mayarwa zuwa ga Allah qawlan wahidan ka tambayi shi dan kala kaso bi kace to ni da kai yanzu muna jayayya, kai ka ce dole ne Qur'ani kawai za a rike, ni kuma na ce za a rike Qur'ani da hadisi. To Allah ya ce in muna jayayya mu mayar da shi zuwa ga Allah da manzo, to ni da kai yanzu mu mayar da shi zuwa ga Allah. Sai to ai ba ana nufin Allah bane anan, kai ma ka san ba ana nufin Allah ba, to me ake nufi? Sai ce ana nufin Al-Qur'ani ne maganar Allah. Sai mu ce masha Allah, to kuma war rasul ba shi kuma ka ce wancan ba Allah ake nufi ba, to nan kuma manzon Allah ake nufi? Ai tunda ka ce a mayar da shi zuwa ga Allah, ka ce ba Allah ake nufi, ana nufin littafin Allah. To shi ma war rasul ba manzon Allah ake nufi ba, ana nufin sunnan manzon Allah. Ina ba san gane wannan. To kaga a nan wajen ashe Qur'ani ya nuna mana dole ne a yi biyayya da Qur'ani da hadisi. Kuma idan muna jayayya ba za mu raba gardama ba sai an mayar da shi zuwa ga wannan tushe guda biyu. An gane wannan ko? To ashe duk mutumin da yake da awon Qur'ani zalla ƙarya yake yi, munafiki ne shi, ya ƙaryata Al-Qur'anin ne. Saboda nassoshin Al-Qur'ani da yawa gaba ɗaya sun nuna mana wajibcin a yi biyayya ga Allah da manzo idan muna jayayya kan addini. An gane ko? To saboda kuma Allah da ya kira qul innama unzirukum bil wahyi, don wani na iya cewa ai wahayi Qur'ani ne kadai wahayi, hadisin manzo Allah ba wahayi bane. Shin Qur'ani dai kadai wahayi? Allah yake wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya furta wani abu na san ransa, ba wani abu bane face wahayin da aka yi masa. Duk abin da manzon Allah zai faɗa baya faɗin ra'ayi. To sai wani yace to ai ana nufin manzon Allah baya furta wani abu na san ranshi sai dai gundarin Al-Qur'ani. Sai mace kenan idan manzon Allah yake kasuwa zai yi fiye da fiyayya, kawai tilawa yake yi. Idan manzon Allah zai yi mu'amala da iyalansa, kawai tilawa yake yi. Idan manzon Allah ya zauna a masallaci baya yin wani bayani ya nuna mana aya kaza ga abin da take nufi, shin kawai zai zauna ya ta tilawa, in ya gama tilawa kawai ya tafi yansa? Shin haka abin yake? Inda haka ne shin za a ce manzon Allah ya isar da sako? Kawai ya karanta gundarin baki, da ya karanta gundarin baki sai ya tafi yansa? Manzo Allah baya magana, duk magana manzo Allah Qur'ani ne. In ka ce ya Rasulullah ina so yin magana da kai, sai ce inna a dai naka alkausar ya rasulullahi ya hukuncin mutumin da yayi sallah raka'a biyu sallah al'asr raka'a biyu yazo ya manta har yayi sallama ya fita sai ce li ila fi qurai ila fi milhi qari rasa al-tifai wasai annabi ko zai tattalawa ne kawai ba maganan ka tambaye shi fatawa ya baka ba maganan ya dauki wata aya ya gaya maka abin da ayan ke nufi shin haka manzon Allah yayi shekara 23 tare da sahabbansa to menene ma'anar wa ma yafi qanil hawa wato duk maganar da manzon Allah yake babu san rai yana auna maganar shi ne da wahayi ko menene wahayi Allah ya gaya mana fa idza qara'anahu fattabi qur'ana thumma inna alaina idan mun karanta shi idan mun karanta ne qur'ani ko fa idza qara'anahu fattabi qur'ana idan mun karanta shi ku bi karatunsa to sannan fa thumma inna alaina bayana sannan kuma bayanin qur'anin ma zai zo daga gare mu idan alqur'ani wahayi ne bayanin ma qur'ani shi ma daga Allah yake zuwa Allah ne ya saukar da qur'ani kuma Allah ya saukar da bayanin da manzon Allah zai yi ma al'umma Allah ya saukar da sallah waqimu salata wa atu zakat sai kuma Allah ya saukar da bayanin da manzon Allah zai yi mana kan yadda zamu yi sallah sallu kama ra'aytum li mutawalli sai annabi yayi mana sallah a aikace saboda ya samu bayani daga wajen wa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da zikiri dan ka yi bayani ga mutane abinda aka saukar zuwa gare su menene zikiri Allah yake mun saukar maka da zikiri domin ka yi bayani ga mutane abinda aka saukar gare su me aka saukar gare su to zikirin ko me shi kaga dole kai da hadisi mun saukar maka da hadisin manzo hadisi dan ka yi bayani ga mutane alqur'anin da muka saukar an gani a cikin wata aya Allah ya kira hadisi zikiri fattaqullaha ya ulil albabi allazina amanu qad anzalallahu ilaykum dhikra me dhikra din rasulun ku ji tsoron Allah ya kuma abota hankula wanda kai imani hakika Allah ya sauka muku da zikiri me zikiri rasulun yatlu alaykum ayati llahi mubayyinatin liyukhrija allazina amanu wa amilus salihati minaz zulmati ila nur zikirin nan shine manzo wanda yana karantar da ku ayoyin Allah bayyananu domin ya fitar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau daga dukkan zuwa haske zai karanta musu ayoyin Allah ya yi musu bayanin ayoyin daki-daki domin ya fitar da mutane daga duhu zuwa haske an gane wannan ko wala in me
wala in massatkum nafhatun min adabi rabbika la yaqulunna ya waylana la yaqulunna ya waylana inna kunna zalimin
wala in masahum nafhatun min azabi rabbik wallahi da wani yanki da wani kaso na azaban ubangiji zai shafi duka kai la yaqulunna ya waylana da sun ce ya kai can mu inna kunna zalimin lalle mun kasance azzalimai lokacin za su yi nadama lokacin da nadama ba zai amfani ba an gane wannan ko tunda Allah ya turo manzon Allah ko manzon Allah yana musu gargadi ku ji tsoron Allah ku bauta ma Allah shi kadai kafin azaba ya zo muku manzon Allah yana gargadi to a lokacin da ya gargadin nan idan ba su yi aiki da gargadin ba sai mutuwa ya zo musu ko kuma Allah ya saukar musu da azaba shine Allah yake cewa da wani yanki na azaba zai sauka a gare su bayan an riga an musu gargadi da sun rinda cewa ya waylana inna kunna zalimin ya kai san mu lalle mun kasance azzalimai me yasa suka zama azzalimai sun sanya bauta inda bai dace ba ya kamata a ce sun bauta ma Allah shi kadai sai ya zama suna bautan gumaka sai ya zama suna bautan mala'iku sai ya zama suna bautan waliyai sai ya zama suna bautan shehunnai kaga duk mutumin da ya dauki wani abu ya sanya shi inda